sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 21 ga watan Oktoba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa cutar kwalara ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 a yankin arewa mai nisa na ƙasar Kamaru sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa da ya shafi yankin a baya-bayan nan. Bayan haka, za ku ji cewa masana sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta himmatu wajen duba lafiyar kwakwalwar malamai da ke koyarwa a makarantu don rage matsalar cin zarafin ɗalibai da ake yawan samu. Sannan kuma za mu kawo muku rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Hukumomin zaben Pakistan a yau Juma'a sun haramta wa tsohon Prime Minister Imran Khan mai ra'ayin tafiya da jama'a daga rike mukamman gwamnati bisa zarginsa da boye kadarorinsa. Lamarin ne ya sa magoya bayansa suka gudanar da zanga-zanga a fadin kasar tare da ruruta wutar rikicin siyasa. Hukuncin ya yi zargin cewa tsohon dan wasan cricket din da ya zama dan siyasa ya yi bayani na ƙarya da kuma bayyana kadarorinsa ba bisa gaskiya ba a gaban hukumar zaben ta Pakistan ECP. Hukumar zabe ta ECP ta ce saboda haka Khan ya daina zama mamba na majalisar dokokin Pakistan kuma kujerarsa ta zama babu kowa a kai, inji ECP. Shugabannin jam'iyyar Tehreek-e-Insaf PTI ta ƙasar Pakistan sun yi Allah wadai da matakin na yau Juma'a da cewa yana da nasaba da siyasa, kuma sun sha alwashin kalubalantar hukuncin a wata babbar kotu. Suna masu zargin hukumar zaben da keta hurumunta sakamakon matsalar lamba daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Prime Minister Shahbaz Sharif. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce dubban ɗaruruwan mutane a Somalia da ke fama da fari na iya mutuwa matukar da kasashen duniya ba su ɗauki matakin gaggawa ba na hana ƙasar fadawa cikin yunwa. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kowane mutum ɗaya a Somalia na fuskantar matsalar yunwa a ma'aunin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan fari a shekarar 2011, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da miliyan 4, wanda rabin su ƙananan yara ne. Da yake magana daga Mogadishu, babban birnin ƙasar, wakilin WHO a Somalia Mamnoor Rahman Malik ya ce kowane dare miliyoyin mutane na kwana da yunwa. Ya ce rabin yaran kasar ko kuma miliyan 1,800 suna fuskantar matsanancin rashin abinci mai gina jiki. Ya yi gargadin cewa waɗannan yaran na iya mutuwa idan ba a basu kulawa ta gaggawa ba. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furucin da shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma kasar Rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba. Lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin Belarus 70,000 da sojojin Rasha 15,000 a kafa wata sabuwar rundunar soji ta Rasha da Belarus. Ma'aikatar Burtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a Twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an Belarus suka fitar don nuna isar sojojin Rasha a Belarus, da wuya a ce Rasha ta tura ƙarin dakaru masu yawa zuwa Belarus. Ma'aikatar ta kara da cewa Rasha da Belarus za su iya tattara sojoji a cikin sakon Twitter, amma da wuya Rasha za ta iya samar da shirye-shiryen yaki mai girma da ake da'awar saboda sojojinta sun himmantu a Ukraine. Da alaman sojojin Belarus suna da ƙarancin ƙarfi na aiwatar da ayyuka masu girma. Har ila yau Juma'a, garuruwan Kharkiv da Zaporizhia na ƙasar Ukraine sun fuskanci tashin bama-bamai, kamar yadda rahoton kamfanin dillacin labaran Reuters ya bayyana. Zaporizhia gida ne na tashar makamashin nukuliya ta Ukraine, ba a dai bayyana irin ɓarnar da fashewar ta yi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin duniya da 'yan Burtaniya sun maida martani akan murabus ɗin ba zato ba tsammani da Prime Minister Burtaniya Liz Truss ta yi a jiya Alhamis bayan da ta shafe makonni 6 kacal akan ƙargar mulki. inda manufofinta suka haifar da rudani a kasuwannin hada-hadar kuɗi da kuma adawa mai ƙarfi a cikin jam'iyyarta da ke zagon ƙasa ga ikonta. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce cewa ufa akan batun Ramos din nata a ranar Alhamis lokacin da 'yan jarida ke masa tambayoyi kafin ya hau jirgin shugaban ƙasa mai saukar ungulu na Marine One akan hanyarsa zuwa jihar Pennsylvania. Ya ce huruminta ne ta yanke wannan shawara, amma aboki ya ce ta gari akan batun Russia da Ukraine kuma Burtaniya za su magance matsalolinsu, amma dai ta kasance abokiyar zama ta gari. Da take magana da manema labarai a Brussels, shugabar majalisar tarayyar Turai Roberta Metsola ta ce tana fatan za a warware matsalolin cikin gida a Burtaniya sakamakon murabus ɗin Truss don ba da jimawa ba. A ƙarshe, a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida, gwamnatin mulkin addini ta ƙasar Iran tana can tana gwada ƙarfin sojojinta a ƙasashen waje, inda Tehran ɗin ta samar da jiragen yaƙi mara matuƙa ga ƙasar Rasha waɗanda suka kashe fararen hula a Ukraine da gudanar da atisayi a yankin kan iyaka da Azerbaijan da kuma kai hare-hare a kan wuraren Kurdawa a Iraki. Iran dai ta musanta kaiwa Rasha jiragen, kuma Rasha ta musanta amfani da jiragen a Ukraine. Wannan matakin na nuna shugabannin Iran na kokarin hada tsauraran ra'ayi a cikin kasar yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga don nuna rashin amincewa da mutuwar Mahsa Amini, yar shekaru 22 da ta mutu a hannun 'yan sandan da'a a kasar a ranar 16 ga watan Satumba. Har ila yau matakin na zama abun tunatarwa ga duk yankin gabas da tsakiya da kuma yammacin duniya cewa gwamnatin Iran tana kan bakanta da amfani da ƙarfin tuwo a waje da kuma cikin gida don ci gaba da tsirewa a kan mulki.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kasar Kamar ta sanar da ɓallar cutar kwalara sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da fuskanta a kan iyakar ƙasar da Najeriya da kuma Chadi. Tuni dai cutar ta yi sanadiyar kisan mutane 23 a cewar hukumomi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An tabbatar da mutuwar mutane akalla 23 sakamakon ambaliyar ruwa da ta janyo bullar cutar amai da gudawa wato kwalara a cikin sansani ɗan gudun hijira na Minawao da ke arewacin ƙasar Kamaru daf da iyaka da Najeriya. Hukumar kula da ɗan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matukar damuwa a game da halin da ake ciki a wannan sansani da ke kunshe da dubban ɗan gudun hijira. Mafi yawansu 'yan Najeriya ne da suka tsere wa rikicin Boko Haram. Wani mara lafiya da ya nemi mu saka sunansa ya ce mana, ni na kawo 'yata asibiti a yayin da na lura tana gudawa da bai tsayawa. Daga shiga wurin likita ni ma aka yi mini gwaji, sai aka ce ni ma ina kamu da wannan cutar. Wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun sanar cewa fararen hula da dama na cikin mawuyancin hali a asibitoci. Hukumomin kasar Kamaru sun yi wani taron gaggawa a ranar Laraba da ta gabata, inda suka ba da umarnin tura ma'aikatan agaji zuwa asibitoci masu cunkoso ciki har da kan iyaka da Najeriya. Wasu ma'aikatan agaji masu zaman kansu suna taimakawa kamar yadda shugaban su Gibai ya sanar da mu.
De gondes sécuristes qui sont sur le terrain.
Muna da ma'aikata da dama da muka tura su wurare daban-daban. Mun hada da ma'aikatan lafiya a gundumomi da yawa domin kawo agaji dangane da wannan annoba.
Sensibiliser la population contre cette maladie.
A cewar gwamnatin Kamaru, adadin masu kamuwa da cutar na iya karuwa saboda wahalar shiga yankunan da lamarin ya shafa. Rashin tsaro sakamakon hare-haren ta'addanci na Boko Haram na hana jami'an agaji taimakawa wanda ake zargin sun kamu da cutar a wasu wurare da ke kan iyakar Kamaru da Chadi da Najeriya. Yankin Mayo Saba shi ne ya fi fama da wannan annobar. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan. Ƙasa da makonni biyu da gudanar da bikin ranar faɗakarwa akan lafiyar kwakwalwa ta duniya, iyaye, dalibai da masu bibiyar lamura a bangaren ilimi sun yi kira ga duk masu ruwa da tsaki ciki har da gwamnati da su bada himma wajen duba lafiyar kwakwalwar malamai a lokacin daukar su aiki da kuma bayan daukar su aikin dan rage matsalar cin zarafin dalibai a makarantu tun daga matakin primary har zuwa na gaba da secondary. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Abuja.
Matsalar cin zarafin dalibai ya kara tsananta a wasu makarantun primary da secondary na Najeriya musamman a cikin shekarun baya-bayan nan inda a wasu lokuta malamai ke cin zarafin dalibai wani sa'in kuma dalibai suke cin zarafin dalibai ɗan uwansu da suke aji daya ko ajujuwan ƙasa da su. Wannan al'amarin da ya zama ruwan dare inda wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ke fama da munanan raunuka na jiki da damuwar da ke shafar kwakwalwarsu yayin da wasu kuma suka rasa rayukansu a cikin lamarin. Wannan al'amari dai na ci gaba da jawo hankulan masu da tsaki da suka hada da wasu iyaye masana a fannin ilimi da sauran al'umma. Kowane matakai ya kamata a dauka wajen rage ko kuma kawo ƙarshen cin zarafi tsakanin malamai da dalibai da kuma dalibai da ƴan uwansu dalibai. Wasu masana a fannin ilimi sun mana ƙarin bayani.
Sunana Rukayya Ayuba Adamu, ni a gani na dangane da wannan al'amari da ya shafi cin zarafin dalibai da malamai suke yi. To sai mu dauka cewa gaskiya ni a ra'ayina malamai ne suke da buƙatar horarwa fiye da matsayin da suke kai yanzu. Sai idan muka dauka malamai a da ra'ayi ne ya kai su suka dauki turbar koyarwa to sun nasu sun kuma bi duk mataki da ya kamata a ce sun bi na karatu. Misali zan iya tunawa iyayenmu suna gaya mana cewa tun daga college ma idan har ra'ayinka shine kai koyarwa to za ka tafi fannin da ake ce ma grade 2 exam din da za ka yi ana ce mata grade misali kenan ma'ana kamar wani mataki ne wani mafi karancin mataki kamar mataki na ƙasa wanda yake shirya dalibi ga dauki turbar koyarwa. To idan ya gama wannan mataki kuma ya ci jarabawar shi zai kuma kai mataki na gaba wanda yake NCE. To a haka dai har a zo inda za a ce kila ma a matakin degree mutum wannan dalibin ya je an horar da shi a tsangayar ilimi wato education. To wannan sai mu dauka cewa wata horarwa ce wadda kamar mataki kowanne mataki an bi shi bisa ka'idar shi sannan kuma sai ka ci jarabawa ka tsallake wannan matakin ka je mataki na gaba. To a yanzu ba haka koyarwa take ba.
Sunana Hawwa Mustafa Babarma zauniya nan America kuma kwararriya a bangaren fannin ilimi na yara wato early childhood education. A gaskiya a kasashen da aka ci gaba ba kawai America ba saboda azurfin karatu na mun yi research mun duba kuma bincike kenan daga bangaren ilimi kala-kala na kasashen duniya yanda ake daukan malami da yanda ake tabbatar da ingancin yanda wato kwakwalwar malami take tafiya. Kamar alal misali a nan America dai duk shekara sai an yi abin da ake kira ba ground check automatically kowane malami kafin ma dai a dauke ka daga aiki zaka kawo records ɗinka wato cikakken tarihin lafiyarka daga likitoci zaka kawo su a tabbatar. Sannan akwai background check da ake na criminal history na kuma child abuse and neglect. Saboda haka kuma akwai tsari kala-kala da ake da su akan tsari wanda za a tabbatar da cewa ana training din malamai sun san ka'ida ba kuma sanin ka'idar kawai suka yi ba a'a sun san hukuncin wanda ya karya ka'ida. So ina kira ga koma a Najeriya ya zamana cewa ana training din malamai akan yanda ake horon yara ana kuma cajin kwakwalwarsu akai-akai koda sau ɗaya ne a shekara da za su je su kawo report ai musu tambayoyi a duba a gani yanda mutum yake haka yake bai canja ba saboda sha'anin trauma na rayuwa.
Yaya malamai za su dauki al'amarin duba lafiyar kwakwalwarsu kafin a dauke su aiki da kuma bayan an dauke su aiki? Nafisa Musa malama a wata makarantar kuɗi ta ce
na amince a dinga duba lafiyar malamai kafin da bayan an ba su aiki saboda wani lokutan abin da ke faruwa kafin a ba su aiki lafiyar kwakwalwar lafiya ne amma saboda wasu abubuwa daga baya da kan iya faɗi cikin cikin iyalansu ko da kuma da ya gaba su haka abin wani zai yana affect iyalansu ma.
A baya dai masana a fannin ilimin sanin halayyar dan adam sun ce a yawancin lokuta cin zarafi na faruwa tsakanin malamai da dalibai ba tare da dalibi ya aikata wani laifi ba illa kiyayya kawai inda wasu lokuta dalibai na cin zarafin dalibai ɗan uwansu saboda nuna girma da ƙarfi ga wanda ake ci wa zarafi. Labiba Sa'id Ibrahim kwararriya ce a fannin sanin halayyar dan adam ta yi mana ƙarin bayani.
Wato abinda mutum zai ya hana malamai cin zarafi ko a gano malamai na cin zarafin yara ko kuma hanyoyin da za a iya bi na gano ciwon malamai ko na hana malamai cin zarafin yara suna kamar haka. Na farko dai makaranta za su iya kafa manufofin hana cin zarafi. Bayan haka kuma makarantu kafin su dau malamai ya kamata su dauki nauyin kimanta lafiyar kwakwalwar malaman su. Domin yin haka zai sa makaranta su yi saurin gane malaman da suke da alamomin cin zarafi. To idan gwamnati ko kuma makarantu za su dau matakan nan biyu, lalle ko cin zarafi zai ragu a makarantu.
Masana halayyar dan Adam bai sun ce cin zarafin yara a makarantu na haifar da tabo na rayuwa kuma yana kawo cikas a yanayin girman jiki na wasu yara. Kuma hakan na iya sa su fada cikin mummunan dabi'u da ka iya jawo matsalolin lafiyar kwakwalwa da tunanin kashe kai da kai. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Nigeria.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A kasar Jamhuriyar Kamaru, al'umman kasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girki da shi na yau da kullum. Kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas din ba sa sayarwa al'umma duk gidajen mai da an da suke da rumbunan ajiye gas din a rufe suke. Na tambayi waɗansu magidanta maza da mata wanda suka yi cincirin doho domin neman gas din da za su yi girki da shi. Daya daga ciki ga abin da suka tabbata mini.
Da fiyin cement kuma shi fa da gashi.
Sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaran mu girki idan su dawo daga makaranta.
Tempo complique a venu que pays vraiment.
Wannan kuma ta ce mun san kasar Kamaru tana da albarkatun makamashi na gas, amma ana ce mana daga waɗansu ƙasashe makwabta ne ake kawo mana gas din cikin jirgin ruwa mai dakon kaya. Ba matsalar masu sayarwa ba ne, a'a, abin daga wajen masu gida madafin iko ne. Su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace. Yau ga shi mun shiga cikin wani hali a kasar mu. Shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi carko-carko. Ya ce ya yawon nema gas din har ya gaji bai samu ba. Duk inda ka je sai a ce maka babu gas. Na sake yin kitibis da wata mace tana gefen motarta, ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motarta akwai kwalaben gas guda biyu wanda babu komai a cikinsu. Ta ce ta rasa an da za su yi. Malam Abdu dan aikin a caɓa ne ya ce an ba shi kuɗi na hayan babu ɗinsa jaka biyar sifar kuɗin Kamaru domin ya je ya nemi gas din, amma shi ma ya ce ya zagaya duk an da ya tafi babu gas din a birnin Duwala. Na tambayi Alhaji Garba Abubakar mai ba wa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma ɗan jam'iyyar ADPC mai mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru ne, shin ko me yasa ake samun wahalar makamashin gas inda ɗan ƙasar Kamaru suke amfani da shi na yau da kullum musamman ma a manyan birane yawun da Duwala? Ga abin da ya ce
wannan tambaya da kai ina da mahimmanci domin al'umma su san abin da ake ciki. Yau wajejen sati biyu kenan al'umman Kamaru su mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas. Ba gas a Kamaru, gas yayi wuya, amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba kamfanin Sonara ita take aikata shi ba. Haka kuma shi ma petrol ba kamfanin Sonara ba take aikata shi ba. Ake a kasashen waje ake kawo wa kasan Kamaru tukuna a tattace a rarrabawa al'umma. To kaga matsalan da ake ciki duk wannan abubuwan ana sayansa a shashin kasashen su Ukraine da Union Soviétique. To ba a samu halin da gaza zai iso a lokaci ba shi ta kaga ka samu wannan lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala gwamnati ya tashi tsaye ya karbi wannan abu da muhimmanci da kuma ina nema a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu kan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi an koma amfani da itace an koma amfani da wutar lantarki ake girki to wannan yana kawo shi saka gwamnati yanzu an yi oda an samu premier kargezon gas ya iso an so mamarin rabawa to amma kasa da din ya dauki sati biyu dole kuma za a dauki lokaci kafin dukkan mutane su samu gas na tsammanin da mu duka ɗan Kamaru ne ya dame mu ya dame al'umman mu to shi za ka ga Kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya samu shigowa kadan da kadan shi mu hakuri nan da sati mai zuwa ubangiji zai kawo sauki wannan irin al'amari sabon aikin da za a yi wa kamfanin mu na mai sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai kasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu odan mai amma na mu fitar da shi yanzu aikin da za a yi wannan wajen din mammu ya tace mammu a tsayarwa al'uba gazamu a tace gazamu a tsayarwa al'uma kaga sauki da shi zaka ga gyaran sonara yake daukan lokaci amma ina roƙon al'uma su mu dawo abin da hakuri ina damun mu to amma mu ci gaba da hakuri
Alhaji Ali shi kuma dan kungiyan duba sadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a kasashen jamhuriyar Kamaru kuma dan jami'ar adawa ne na SDF a kasar shi ma ga abinda yace alayin da nayi masa tambaya
dangane da wannan tambayar da kai mini akan wato farashin gas da yake haurawa ba mu haurawa kadai ba wato zai ya kasance ma ba a samu shi ma gaba daya ne kawai a kasan mu na Kamaru a wannan lokacin babuna bane mu ɗan adawa za mu za shi daga cikin wato mummunan tafiyar da ayyukan gwamnati da ya zauna wato da yi gado a gwamnatin kasan mu na Kamaru domin wannan al'amari ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kamfaniya guda daya wanda ita ce za ta sayar da man petrol da duk waɗansu abubuwa kuma da suka bi a zagaye da man petrol wato da gas din da komai da komai shi aka yi kamfaniya guda daya wanda ita take da lura da duk wannan al'amari ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci muka fitar da gas mu muna sayarwa kuma muna soyo mu bi shi mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kudaden din da aka yi tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma harshe aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da basussukan mu ba sai dai ko wannan bankin lamu ne nan ta dafa mu na baya ita ne ta kai mu da wato waɗannan kudaden da ake tarawa wannan kamfaniya ta tara ta kai mu da a cire kashi 35% da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so mi ya zama cewa wato shi wannan kamfaniya ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato director general kenan na SNH wannan kamfaniya ita ne SNH to shi za wato kowa ya tuna cewa wannan karancin gas ko rashin gas a kasan Kamaru yana da alaka da yakin da Rasha take da Ukraine domin ko me hata rogo wanda muke so waje an ce muna domin yaki a Ukraine bai kai ba sam wato kwashi kudi su kai scam gaba daya yanzu haka an so mu kakkamo din da ake kamawa dangane da irin waɗannan kudaden da aka ajiye a da saboda a yi amfani in dai gas ya karanci haka ko kuwa da ya karanci haka shi ke na sha'an zubo kudi a sake a suyu da dama
na ne bikin tabbacin ministan shiriki na kasar jamhuriyar Kamaru Musta Manguwa na ita buga masa waya lambarsa ba ta shiga haka shi ma ministan albarkacin gandun daji na kasar Kamaru Musta Daiga shi ma na ita buga masa waya baya dauka amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma resho mai amfani da kanarsa wanda ake amfani da shi tun talitali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
ci gaba da ake yi na gasar kwamfalin wannan shekara na MTN Elite One a kasar Jamhuriyar Kamaru club din Asus ta Benin Guarani ta gwamza kwanjinta da club din Gazel Asus ta ci kwallo guda daya Gazel kuma ta kwalara balabalai guda uku ne a ragar ta Asus an tashi wasan Gazel na da ci uku ita kuma Asus tana da ci daya sai kuma club din Cotton ta Benin Garwa da club din Edin Sport Allah su kuma aka dage wasan su zamu jefa idanu ne gasar cin kofin duniya na mata na Under 17 wanda ake bugawa a kasar India wanda yake gudana a yanzu haka yan matan kasar tarayyar Najeriya sun samu nasara akan yan matan kasar Chile da ci daya mai ban haushi wannan ne ya bawa club din matan kasar Najeriya damar hayewa buga wasan quarter final sai kuma dan kwallon da ya dauki Ballon d'Or na shekarar 2022 ranar 17 ga watan Oktoba ne shekarar 2022 na aka zabi gwarzon dan takale da dan kasar Faransa Karim Benzema wanda shine ya lashe wannan tagomashin a karo na 66 dake gudana Karim shine yake bugawa club din Real Madrid na kasar Spain kuma shine dan wasa a kasar Faransa na biyar wanda ya dauki wannan Ballon d'Or din Mahmoud Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To Maryam a takaice, hukumomin zaben Pakistan a yau Juma'a sun haramta wa tsohon Prime Minister Imran Khan mai ra'ayin tafiya da jama'a daga rike mukaman gwamnati bisa zargin sa da boye kadarorin sa. Lamarin da ya sa magoya bayan sa suka gudanar da zanga-zanga a fadin kasar tare da ruruta wutar rikicin siyasa. Hukuncin ya yi zargin cewa tsohon dan wasan cricket din da ya zama dan siyasa ya yi bayani na ƙarya handa kuma bayyana kadarorin sa ba bisa gaskiya ba a gaban hukumar zaben ta Pakistan ECP. Hukumar zabe ta ECP ta ce saboda haka Khan ya daina zama mamba na majalisar dokokin Pakistan kuma kujerarsa ta zama babu kowa a kai inji ECP. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce dubban ɗaruruwan mutane a Somalia da ke fama da fari na iya mutuwa matukar da kasashen duniya ba su dauki matakin gaggawa ba na hana kasar fadawa cikin yunwa. Hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kowane mutum daya a Somalia na fuskantar matsalar yunwa a ma'aunin da ba taba ganin irin sa ba tun bayan fari a shekarar 2011 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da miliyan 4 wanda rabin su kananan yara ne. A ƙarshe, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa furucin da shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma kasar Rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba. Lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin Belarus 70,000 da sojojin Rasha 15,000 a kafa wata sabuwar rundunar soji ta Rasha da Belarus. Ma'aikatar Burtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a Twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an Belarus suka fitar don nuna isar sojojin Rasha a Belarus, da wuya a ce Rasha ta tura ƙarin dakaru masu yawa zuwa Belarus.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu Amina Damba ba ya kuba makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.